Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah madaukaki da yassare mana haduwa musamman bayan yan yankewa ta mako biyu a wannan tattaunawa da muke yi dukkan litinin dangane da abin da ya shafi muhadara da muka fara ko in ce jerin gwanan muhadarori ba guda ɗaya ba akan inkarin sunna wato masu kyamar sunna da tarihin su da aqidunsu da kuma martanin da malamai suka mayar musu wanda kafin shi mun gabatar da muqaddima akan meye sunna din meye muhimmancin ta da kuma matsayinta dangane da alqur'ani da matsayinta kuma dai a tashri'i cikin abin da muke tattaunawa dangane da ahlul kalam ba mun yi magana akan masu falsafa a matsayin jerin waɗanda suke inkarin sunna ko kuma dai matsayinsu dangane da sunna ɗin matsayi ne wanda ba na karɓa da imani da sallamawa ba muka tattauna kuma akan ahlul kalam to a cikin ahlul kalam muka ɗauko misali na ɗaya shine mu'tazilawa har yanzu akan tattaunawa dangane da su muke mun yi magana akan tarihin su da wani abu na aqidunsu da kuma manya-manyan malamansu masu tasiri a kawwana da kuma sanya wannan mazhaba ta mu'tazila abinda muka ce dama za mu dawo kansa mu tattauna a wannan zama wanda shi ne zamanmu na 18 kuma a wannan yini na 11 ga watan jumada al-akhira ko 10 kai sha biyu ne to alisafin sarki musulmi 11 ne ga watan jumada al-akhira a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 25 ga watan 1 a shekara ta 2021 na lissafin miladiyya to abinda zan tattauna yau kamar yadda muka yi alƙawarinsa wannan zama na 18 shi ne tattaunawa akan hankali da matsayinsa a musulunci sannan kuma mu ji hankali a wurin mu'tazila sannan la'alla bayan mun gama wannan shi ne da shi za mu ƙarƙare magana akan mu'tazila sai mu shiga wata firƙa ɗin wadda ita ma tana da tasiri akan abin da ya shafi matsayinta dangane da wahayi ko in ce dangane da tabbatar da abubuwan aqida to abin da ya shafi hankali la'alla yana daga cikin abubuwan da mutum zai mamaki magana akan hankali in mutum ya tsaya tattaunawa akan ta'arifinsa sai a ga yana wani babauci da ba ma za a gane ba akwai abubuwan da in ka tashi bayanin ma'anarsu maimakon su bayyana sai su ƙara shiga ruɗu saboda kowa ya riga ya san su ko ba haka bane hankali ɗaya ne da cikin waɗannan abubuwa ɗin illa ka iya cewa a lugar larabci yakan komawa zuwa ga asalin almanu almana a hana abu a sa masa iyaka a dabaibaye shi shine ake nufi da hankali shi yasa dabba idan aka sa mata dabaibayi ya sunansa iqal ko yawa shine muke mu ma kuma a Hausance da ba mu da shi sai muke cewa akala to asalin akalar daga iqal din aka dauko ta to ma'anarta shine abinda aka sanya dan ya tsare dabba ya hana ta tafiya da guduwa idan an wato aje ta a wani wuri to asalin kaga hankali ashe kenan dangane da dan adam wani abu ne ghariza ce da Allah subhanahu wa ta'ala an ce ghariza na nufin malaka to na sake da larabci wani ƙarfi ne wata dama ce da Allah ya bai wa dan adam wanda take hana shi yin abin da ba daidai ba wani shi ake nufi da hankali ta tsare shi domin tunda in kun kula daga asalin kalmar daga man'i ma'ana tamna'uhu min mujawazatil haddi ta tsare shi ta hana shi ketare haddin da aka sanya masa kunga bambancin sa da dabba shi dan adam shine samun wannan hankali zamu zo mu magana akan wannan ta wani bangare to a masu magana akan abin da ya shafi aqida musamman ahlul kalami da philosophers da waɗanda suka goya musu baya ko suke tafiya akan tunani irin nasu sukan zargi ahlus sunnati wa ahlul hadisi المتبعين للسلف الصالح أهل السنة ما سبن حديثي سوء أنشان سكن سوء كيسو سشي أي بس ما يدد هنكلي با سنوة إيدا هنكلي با روانسو دا هنكلي هنكلي با شدك إيما أولنسو با سالو رادشي وانن تهوما شي با ديدي با زامزو مجي مرتني كما أكانتا ما دي بذن سوي تونم جيفا با إلا ذامي مغانا أكاون shi kansa muhimmancin hankalin da kuma yadda ya kamata musulmi ya dauki hankali shi hankali me yake matsayin sa shin masdari ne daga cikin masadiru tashri'i ko kuwa ala ce ma'ana shin mabubbuga ce daga cikin mabubbugar shari'a da za a iya dogaro da ita a zakulo hukunci ko kuwa wani abu ne wani sinadari ne da ake amfani da shi wajen fahimta to a wurin ahlus sunna zamu zo mu ga abin da bambanci a wurin ahlus sunna masu girmama alqur'ani kuma da girmama maganganu da ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake ce ma sunna a wurin su hankali ba masdari bane ba ana ba source bane da ake ba mabubbuga ce da ake dauko shari'a ba amma ala ce ta gane shari'a bal ba ma kuma wannan ba fiye da yadda mutakallimuna ma suka dauki hankali hankali bangare ne na adilla shar'iyya zan zo magana wannan insha Allah a cikin bayanan da zan yi dan ya zama cewa an fito da matsayin hankalin a wurin ahlus sunna sabanin yadda su ahlul kalam suke tsammani ahlus sunna ba ruwan su da hankali har yanzu zaka samu masu irin wannan tuhumar suna cewa su ahlus sunna nan kullun sai makalkalewa nassi ba su da fahimta eh ba su amfani da kwakwalwar su to wannan duka tuhuma ce ba ta da asali za mu yi magana akan filin da hankali ke aiki a ciki da filin da hankali baya aiki a ciki amma kafin nan za mu yi magana yanzu insha Allah akan muhimmancin hankali a shari'a cewa shari'a ba ce watsi da hankali ba na farko daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin hankali da yadda shari'a ta dauke shi shine manatul litaklif shine manat wato abin da ake dora shari'a a kansa shine sababin da in an same shi to me shi din ya cancanta a dora masa shari'a shine manan manatul taklif wanda idan babu hankali to babu marataya a jikin dan adam da za a rataya shari'ar Allah a jiki irin yadda jikin dabbobi tunda babu hankali to ba dauko taklifi an ce abu kaza haram abu kaza halal akan dabbobi ba ko ba haka bane sai yasa dabbobi ba su da doka duk abin da su ga dama kawai yi da shi to amma dan adam tunda aka sanya masa wannan hankali to wannan hankalin ita ce marataya shine manan manat da za a dauko shari'a sai a lankaya wa mutum to ka duba banda kaza banda kaza kuma ka aikata kaza kaga da ba shi da muhimmanci da ba za a yi wannan abun ba yau dan haka shari'a ko in ce mabiya qur'ani da sunna suna girmama hankali kuma yana da matsayi a wurin su kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana rufi alqalamu an thalathati alqalami an dauke shi daga kan mutum uku nau'i ana ake nufi jinsin nau'i nau'i na mutum uku an dauke alkalami me ma'ana dauke alkalami da abin da suka ba a rubuta yau ba zancen a rubuta musu wani abu anin na'imi hatta yastayqiba me bacci babu zancen shari'a kansa da mutum yana bacci bai sani ba ya kai hannunsa ya buge dukiyar wani to tunda yana bacci babu wani abu da za a karba akan sa za iya daukar wannan kun yadda da wannan wasu sun ce a'a domin harkar hankali dangane da fasadin dukiya shi kuma ba itibarin sa ba mun taba zancen ba anan yau da mahaukaci zai yi wani ta'adi to shi ba shi da zunubi amma kuma ƴan uwansa za su biya wannan ta'adi an fahimci wannan don haka zancen zunubi ake yi yauwa da mahaukaci ma mutumin da yake bacci duk abin da yake a cikin baccin sa na tunani da wani aiki to ba haram ba halal a kansa amma in yi ta'adi na dukiyar wani to kuma wannan zai biya ba zai ce a ina bacci ne don haka an dauke min alƙalami ba an fahimci wannan to haka nan da a ce lokacin sallah zai yi to tunda bai sani ba bai ji ba kiran sallar bai tashe shi ba to zancen yayi laifi bai tashi yayi sallah ba babu tunda bai san an kira sallah ba bai san lokaci yayi ba na biyu shine anis sabi hatta yahtalim haka nan yaro karami ko yarinya karama as-sabi nan la mafhuma lahu karka ce sabi ana nufin muzakkar a'a sawa'un sabiyya ma'ana yarinya karama duk ta shiga ciki ma'ana yaro karami namiji ne ko mace to dukkanin su babu shari'a akan su babu zancen halal da haram har sai lokacin da suka balaga na san duk kun san wannan hadisi wa anil majnuni hatta ya'qila ko hatta yufiqa haka nan mahaukaci mai tabin hankali shi ma babu shari'a a kansa cikin abin da ya aikata ba haram ba halal kuma ba za a kama shi da zunubi ba har sai hankalinsa ya dawo idan da hankali ba shi da muhimmanci ba za a ɗauki wannan ƙa'ida ta sanya shi ya zama manat na at-taklifi ba daga cikin abubuwan nuna muhimmancin hankali har yanzu shine shari'a ta kwadaitar da mu akan amfani da hankali duk wani dalili da zaka samu yana kwadaitarwa akan tadabburi da tafakkuri da kuma yabawa ulul albabi da ahlul uquli to yana nuna hankali yana da muhimmanci domin akwai bambanci shi yasa Allah madauki zai fifita ulul albabi sai a ce dan su akai magana kaga kenan wanda ba ulul albabi ba ko kai ba za su gane ba ashe kenan ulul albabi suna da wata daraja da Allah ya ɗaukaka su a kan waɗanda ba ulul albabi ba haka ne ko ba haka ba don haka ashe kenan hankali yana da matsayi a wannan shari'a daga cikin abubuwan har yanzu Allah madauki ya yabawa ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albabi cewa wa'azi ma da ake duk wa'azi da fahimtarsa da tuntuntuni a kansa to masu hankali ne kawai suke yi wanda ba su da hankali ba sa cikin waɗanda za su fahimci abin da ake faɗakarwa kuma sannan daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancin hankali shine Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi waɗanda suka yi watsi da shi duk wanda suka yi watsi da shi Allah ya zarge su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana sai ce me aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an agonan abin zargi ne saboda la ya'qiluna shay'an idan an ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar ku bi qur'ani ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayin da Allah ya bashi qalu sai su ce bal a mu ba za mu yi haka ba abinda za mu yi shine nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu dai za mu bi abinda muka riski muka samu iyayenmu akai sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum ma'ana ayattabi'unahum walau kana aba'uhum la ya'qilu shin za su bi su akan haka koda iyayen nan la ya'qiluna shay'an ba su da hankali amma kun ga ai ba dabbobi bane iyayen kuma haka bane mutane ne amma in ya zama ba sa bin shari'a to suna cikin waɗanda la ya'qiluna shay'an ba su karbi wahayi ba koda iyayen nasu ba su bi shari'a ba wala yahtaduna kuma ba shiryayyu bane shi yasa Allah ya ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سيشي قطن قطن كما مثال ودن دا سكي كافري to kamar mutane ne da suke boloƙoƙo suke surutu suna daga sauti bima la yasma'u suna kiran wanda baya ji sai da illa du'a an kira kawai yake ji amma baya fahimtar komai wani dan an sai in dai a ce masa taho taho abin da yake ganewa ke wannan sifar me sifar dabba dabba ita tana jin sauti tana gane kira yawa tazo a bata abinci a hana ta kaza tana iya wannan take fahimta amma kai mata wa'azi ba ta ganewa to haka waɗanda suka bar hanyar Allah suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ba su da hankali shi yasa sai Allah ya ce summun bukumun umuyun mene fahum la ya'qilun sai yazo da wannan sifa ta la ya'qiluna haka suke kurame dai baye makafi ba sa gani ba sa ji ba sa fahimta fahum la ya'qiluna ba su da hankali Allah madaukaki har yanzu dan nuna muhimmancin hankali ya sanya hankali ɗaya daga cikin ad-daruriyatul khams allati yata'ayyanu al-muhafazatu alaiha ko hankali ɗaya ne daga cikin darura guda biyar waɗanda tilas ne akan al'umma su kiyaye su su ake ce ma necessities guda biyar waɗanda tilas ne in aka tashi magana ga ko shugabanni ana tuna musu cewa daga cikin mas'uliyar da Allah ya dora musu su kiyaye waɗannan abubuwa daga cikin su akwai hankali akwai addini ko akwai rayuka wajibi a tsare rayukan al'umma a tsare addinin al'umma to daga cikin su akwai hankali yawa a tsare zuriya nasl da mutunci da daraja sannan kuma a tsare dukiya ta mutane to kun ga an ambaci hankali shi yasa shari'a ta zo da dukkan abin ta zo da hani da haramta dukkan abin da ke tozarta hankali shi yasa aka haramta shan giya da ire-irenta duk abin da zai kawo maye ya sanya ga mutum amma ya koma dabba to ya zama haramun a shari'a domin kiyayewa hankali zai dan mutum dan kwaya ne zaka ganshi da shi da dabba babu bambanci ko ba zai fahimci abin da zaka gaya masa ya ga fari ya ce baki ya ga baki ya ce fari ya ga awaki suna zaune suna bacci ma ba san me yake bai ya tsuguna gaban su ya ce ina kwanan ku ana yin wannan ko ba ya fada rami ya kwana a ciki bai san me yake yi ba saboda ba shi da hankali to kaga ashe shari'a ta wajabta lalle a kula da hankali yana daga cikin waɗannan ad-daruriyat al-khams allati yata'ayyanu المحافظة عليها ويحرم التعدي عليها كما حرام ان اي تعدى اكن هان كل متاني شي يسا دوله yake wajibi shari'a ta wajabta gwamnatoci shugabanni su sa doka mai tsanani akan harkar kwaya da shigo da ita da yada ta cikin mutane ba iya shadin kawai ba tare da shadin a hana shan a hana shigo da ita duk masu ta'amuli da ita kuma a kama su domin me za su sarayar da hankulan mutane domin idan mutum ko da shugaba ne yana shugabanci ya fi jin daɗin shugabancin masu hankali haka ne amma in ya zama mabiyansa masu ɗan a gare shi ko waɗanda suke ƙarƙashin shugabancinsa in duka mahaukata ne da dabbobi to la'alla su ne sanadin ƙarewar shugabancinsa ko ma rayuwarsa Allah ya tsare hankali har yanzu shari'a ta zo da hani akan ta'atilinsa wofintar da shi da kuma wato wulakanta shi da kaskanta shi ta hanyar karɓar abubuwan da hankali ba zai karɓa ba shi yasa shari'a ta zo da hani akan camfe-camfe an hana camfe-camfe su ne khurafat domin camfe hankali baya karɓarsa kun ga ashe kenan da shari'a bata girmama hankali ba da bata zo da hana irin waɗannan abubuwa ba shi yasa duk kuma abin da zai juyar da shi a juya kwakwalwar mutum da hankalinsa ta hanyar sihiri shi yasa shari'a ta zo da hani akan kihana bokanci da sihiri da yin tsafe-tsafe haramun ne a shari'a bal yin sihiri a shari'a kafirci ne idan yana da alaka da hulɗa da aljanu duk irin sihirin da yake ana bautawa aljanu ana yi musu da'a su ce a yanka kaza a yanka a kawo kaza guda kaza a yi saboda aljani ya ba da umarni to wannan kufur ne
to kun ga da shari'a bata yadda da girmama hankali ba da bata sa waɗannan abubuwa din ba haka nan duk abin da zai sa a raina hankalin mutum irin sha'awaza rufa'ido da makamantan irin wannan abun duk shari'a bata yadda da su ba saboda me girmama hankali kai kanka in ka ga wani abun sai ka ce kai wannan ai hankali ma ba zai karba ba saboda me an san dan adam mai hankali yana gudun irinsa sannan daga cikin abin da zai nuna maka muhimmancin hankali wanda shari'a ta zo da shi a shari'a ta hana wato ta kiyaye hankali minat tihi daga dimuwa fi mahamin laysat fi wus'ihi duk abin da mutum ba zai iya ba to shari'a sai ta dauke masa ma'ana akwai abubuwan da hankalin dan adam ba zai kai gare shi ba duk tunaninka duk kwakwalwarka kamar da yake cewa duk intelligence din da mutum yake da shi to akwai abin da ba zai iya ganowa ba wannan sune al-ghaibiyat babin gaibi to in mun zo kan bayanin abubuwan da hankali ke shiga da wanda baya shiga za mu ƙara bayani akan wannan wato duk abin da yake a boye yake sanin Allah sanin mala'iku za a iya idraki na cewa wajibi ne a yadda akwai Allah saboda duk abin da ka ganshi halitta to dole yana da abin halitta da ya halicce shi ka iya tsayawa iya nan amma ya siffarsa take ya aiko mala'iku akwai ranar kiyama wannan ba wani hankali da ya isa iya faɗin wannan abun shi yasa ake ce ma wannan abubuwa mene metaphysics mun yi magana akan su kwanaki to waɗannan abubuwan hankali ba shi da wani iko a cikinsu amma abin da za a iya gani to shi ne hankali zai iya bincike a kai ya kuma kutsa cikinsu ya yi fahimtarsa kuma ya fito da abin da ya fahimta wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suke nuna wannan abu wannan ɓangare na farko ɓangare na biyu da ke nuna mana muhimmancin hankali anna dalil al-aqli as-sahih dalilun shar'iyyun mu'tabar nan dalilin kawo wannan maganar shine ahlul kalami musamman mu'tazilawa asha'ira maturidiya da makamantansu suna kasa ilmomi zuwa gida biyu su ce ko in ce adilla hujjoji na shari'a su ce akwai dalil naqli da kuma dalil aqli na san duk kun san wannan ɗaliban ilimi sun sani ana cewa wannan dalili ne na hankali akwai kuma dalili na shari'a na wato na naqal naqal shine abin da aka ciro na riwaya qur'ani yana ciki hadisai ma suna ciki duk naqal ne shi kuma hankali suka dauke shi a matsayin mani masdari daban sai suke daukar cewa hankalin nan shari'a ba ta yi nuni da shi ba cewa wani abu ne da ko al-adillatul aqliyya wasu abubuwa ne da hankali ne ke gano su shari'a in an ce shari'a na nufin qur'ani da hadisi ba su yi nuni zuwa gare shi ba to har suke fifita kuma hankalin nan akan naqli su ce in an samu ta'arudi za mu zo mu tattauna akan wannan ka'idar tasu in an samu cin karo tsakanin nassin qur'ani ko wani nassi na hadisi da kuma hankali to sai su ce a gabatar da hankali maimakon a gabatar da qur'ani da hadisi su ahlul kalami wannan tafiyar su kenan to amma abinda ba su fahimta ba kamar da malam ibn taymiya ke faɗi a cikin babban littafinsa da ya raddin waɗannan al'amura daru ta'arud al-aql wa an-naql yana cewa kuskuren fahimtar da suka yi ita ce dalili iri biyu ne asali ad-dalilu shar'i ad-dalilu shar'i ake cewa to ad-dalilu shar'i yanqasimu ila qismaini dalili na shari'a ya kasu kashi biyu akwai dalili sam'i akwai dalili aqli to dalili sam'i da aqli in ka hada su duka shar'i ne don haka ad-dalilu al-aqli shi ma a cikin dalilu shar'i yake ba wani abu ne daban ba me yake nufi da wannan zancen dalilin da jinsa kawai akai ba hankali ne ya nuna shi ba jiyo shi akai dauko shi akai samo shi akai maimakon ka ce naqli kawai ka ce sam'i sannan ɗaya gefen aqli to amma dalilin aqli din shi ma shar'i ne domin shari'a ko in ce qur'ani yayi nuni akan amfani da hankali a gano abubuwa abubuwa da yawa a cikin qur'ani Allah na kiran masu hankali me yasa ba za ku duba kaza ba afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat yanzu anan wurin mu ɗan Najeriya kuma ɗan Najeriya nan gefan da mamu da raƙuma ka tambayi mutum me ya fahimta dangane da wannan aya afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ka dauka ma muna cikin masu raƙuma din in aka tambaye ka kai dubi zuwa ga raƙumi yadda aka halice shi ka dauko raƙumin ka sa a gaban ka me zaka fahimta idan ba masu ilimin raƙumin masu zama da shi da suka san halayyarsa suka san yadda Allah maduki ya halice shi da inda ya zaba ya ajiye shi duk ba zaka fahimci komai ba to amma ka tambayi larabawa da suke zama da mutanen sahara da suke zama da raƙumi su ga maka yadda Allah ya halice shi ga kafarsa mai fadi ba za ta nitse a rereyi ba ga dogon wuyansa saboda mafi yawan abincinsa tsawo ne da shi kaya yake ci da bishiya sama ba irin nan inda akwai ruwan sama lokacin damuna zaka ga cewa dabbobinmu ƙasa-ƙasa suke za su iya sa baki su ci shi Allah maduki ya yi shi a sahara yake rayuwa kuma yana jure kishirwa in ya sha ruwa kwana bakwai zai iya yi bai nema ba duk wannan baka zauna da wanda ya san raƙumi zaka fahimci wannan to amma inda Allah ya bar mu kawai sai ya ce afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat to bai dauko mana kayfa khuliqat din ba bai gaya mana a cikin ayoyin ba ko an faɗa ba a faɗa ba ashe me ake so mu yi amfani da hankalinmu mu gano yadda aka yi wannan halitta haka dan adam yake wa fi anfusikum afala tubsiru ku duba kawunanku yadda Allah ya halicce ku dan adam din yadda Allah ya masa wannan zubin duk zubin da wannan mun shafa dar irin wannan nasiha ko fadakarwa da muke ko duk zubin da zaka canza na halittar dan adam ba za ka yi dan adam irin wannan mai kyau ba gashi ne yanzu ana ta yi ana robot ko a sa masa computer to kuma amma akwai lokacin da zai expire ko ba akwai kuma abin da ba zai iya ba yawa duk da ana programming din sa zai kaza amma dai ba shi da jini da yake yawo a jikinsa ba shi da heart irin wannan da take pumping jini ya je ya zagaya jiki ya je wannan in ba Allah ba mai maka wannan ba shi da maniyi da zai fito a hada shi ma ya robot da wani dan uwansa a hadi da macensa da namijinsa wannan san ba zai yi ba halittar Allah ce to waɗannan abubuwan ta ina muka gane su amfani da hankalinmu ne Allah ne ya tura mu muje mu amfani da hankalin dan mu ga waɗannan abubuwa anan duk ilimin sciences din duk za su iya shigowa don haka tunanin cewa ilimin sciences din ya saba wa Qur'ani wannan duk ba fahimta ce mai kyau ba an fahimci abin in aka fahim in an samu irin wannan sabanin ko ilimin sciences din wani ya gano cewa ga wani abu ya saba wa Qur'ani to sai a mai da binciken nasa ne bai karasa ba Qur'anin za a zo a tuhuma a ce Qur'ani yayi kuskure ba a'a wannan fa Qur'ani maganar mai halitta ne ya gaya mana gashi shi yayi kaza shi yayi kaza shi kuma wannan yanzu yake kokarin ya gano halittar don haka in ya faɗi wani abu da ya saba wa Qur'ani sai mu ce bai gama ganowa ba ne ya ci gaba da bincike wata rana zai gano ko ba haka ba ne yau amma ba abu ne da za a zo a yi kirkiri wani mummunan saɓani a tsakani har a ce haramun ne a yi wannan karatun ba kun fahimci inda na dosa yau don haka dalili na shari'a ana kiransa ana kasa shi kashi biyu akwai dalili sam'i da kuma dalili aqli kuma dukkaninsu su biyu shar'i ne yau shari'a ta zo da nassi na qur'ani shari'a ta zo da nassi na hadisi shari'a kuma ta zo da abin da ake fahimtarsa ta hankali to su ulul ma'ul kalam sai suka dauka hankali daban yake tunaninsa kuma zai iya gano abin da baya cikin qur'ani ko kuma abin da qur'ani ya saba masa har a iya aje Qur'anin a iya aje hadisin don ai amfani da hankali don ganin cewa wai hankali ai shine yafi kuma shine gaba shi ake gabatarwa akan wato Qur'ani da hadisi kun gane wannan zancen ko ba ku gane ba wannan kuskure ne babba kuma shi ya jefa su cikin abubuwan da suka fada ciki na bata Allah ya tsare mu abu na uku ahlus sunnati wal jama'a ahlul hadisi masu bin magabata as-salafus salih sahabbai da tabi'ai da manyan malamai da suka bi bayan su su wasatun ne fi sha'anil aqli bainal ghulati wal jufati ahlus sunna a tsakiya suke tsaka tsaki nan suke bi tsakanin masu wuce iyaka wajen kaddasa hankali da girmama hankali da daukaka shi sama da matsayinsa su waye wannan philosophers da ahlul kalam ko tsaka da kuma suwa waɗanda suka yi watsi da hankali kwata kwata ba ruwan su da hankali sune sufaye sufanci daraja mafi girma shine a ce hankali ya bata an yi usuli an narke ba a san inda ake ba sai a ce jazaba ta kama mutum komai ma zai iya aikata sai a ce yayi daraja sama to wannan shi ake ce majafa'i dangane da hankali sun yi watsi da hankali sun fi girmama abin da za a gani na mamaki ko da babu abin da zai karfafe shi ko ba haka bane an fi mai da hankali kan karamar shehuwa ne da mafarkin wane da abin da hankali ba zai karba ba sai su ce kuma wannan ita ce kima da daraja sai ai watsi da hankali su kuma waɗancan sun wuce iyaka wajen kaddasa hankali har suka ruguza alqur'ani suka kawar da alqur'ani suka fifita hankali a kansa to ahlus sunna kuma sai suka tsaya a tsakiya ba su wuce iyaka sun fifita hankali a kan nafsi ba sannan kuma sun karɓi hankali iya abin da hankali ke karɓa da ya kuma ya dace da shari'a shi suke aiki da shi a shari'a su ba sa wofintar da hankali irin yadda waɗancan suke an fahimci wannan wannan shi ma yana daga cikin abu mai muhimmanci a san shi dangane da shi yasa a wurin waɗancan su al-ghulatu mafi yawan dalilansu su ne aqliyat in ka kawo musu nusus za su ce kai ne baka fahimta ba baka yi i'malul aqli ba shi yasa baka gane ba su kuma a gurin waɗannan wato jufaci za ka ga abinda za ka ce musu wannan ai ya saba wa hankali sai su ce a mu dai haka malamanmu suka ce don haka ko ya saba wa hankali ko bai saba wa hankali ba ba ruwansu su dai kawai su bi wani abu da suka tsara wa kansu ko ya dace da hankali ko bai dace ba to kaga kuwa hanya ta daidai shine ya zama wato mu tsaya a tsakiya kamar da ke shine manhajin malamai abu na hudu da ya kamata mu sani dangane da wannan janibi shine la ta'aruda bainal aqli wan naqli la ta'aruda bainal aqli wan naqli wannan yana daga cikin manya-manyan usuli da ya kamata mutum ya gane in yana mu'amala da wannan babi cewa babu sabani sam tsakanin nassoshi da kuma hankali kun yarda da wannan wannan shine da mafadin littafin malam ibn taymiya da ya ambata dazu dar'u ta'arudil aqli wan naqli dar'u shine tunkuɗe da kawar da ta'arud cin karo da juna tsakanin an-naql da kuma al-aql domin yadda da cewa akwai sabani tsakanin hankali da nassoshi shine zai sa har a ce ga wata magana ta hankali za ta iya ture qur'ani da hadisi har a aje qur'ani a aje hadisi amma in ka ce baka yadda ba ma sam babu sabani tsakanin hankali da shari'a to shikenan sai ya zama babu wata dama da za a samu har ka fifita hankalin a shari'a domin me ba sa sabawa in kuwa ka samu wani abu da yake nuna kamar akwai cin karo to sai ka ce hankalin shi za a tuhuma an fahimta ma'anar wannan zance shine ka je ka bi diddigi cikin duk abin da shari'a ta zo da shi qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka samu wata magana da Allah ya faɗa a qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisansa ka zo kuma ka ce ta saba wa hankali ba zai yiwu ko ni zai ce ba haka bane wasu sun ce ba haka bane to kuma su ne wanda malam ibn taymiya yayi wa raddi a wannan littafin babu inda qur'ani ya saba wa hankalin dan adam babu duk abin da ya faɗa shi ya dace da hankali haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa shi ya dace da hankali don haka in ka ga wani abu wanda yake yuhimu at-ta'aruba kuma kai kokari kai jam'i ka kasa to sai a tuhumi hankalin cewa hankalin ne yake da matsala eh hankalin ne yake da matsala shi yasa da Imam Ibn Jami'a yake sa kaidi yace al-manqulu as-sahihu la yu'aribu al-aql as-sariha shi lafiyayyen hankali shine al-aql as-sarih yawa to al-manqulu as-sahihu la yu'aribu duk abinda aka turo in dai ta fuska sai ingantacciya kamar kace kenan yanzu al-qur'ani da kuma hadisai ingantattu in ka dauko hadisai rubabbu da hadisai mawdu'ai to dama suna nan da yawa wanda suka saba wa hankali amma in dai malamai sun ce wannan hadisin ingantacce ne to ba za ka samu cewa ya saba wa hankali ba kun gane wannan nan can in ko ka samu wani abu da baka fahimce shi ba to nan tuhumar kanka za ka yi ba tuhumar shari'a ba akwai ta ka'idar har yanzu jiddi mal ibn shimiya yayi dabdala sosai akan ta cikin daru ta ardul aqli wa naql kuma malamai sun yi bayani akan ta ita ce النقل كون شيء الشريعة قد تأتي بمحارات العقول ولكن لا تأتي بمحالات العقول شريعة ذات إيه زوا دا أبن دا ذي رونا مكا حنك لك كاسا غاني وان أما بذات زوا دا أبن دا حنك لك كتب كتب ذيك الإيش كون غاني يوه سيزما kai ne kenan mai naqasun wajen ganewa ba shari'a ce ta kasa bayyana maka ba me yasa muke buƙatar mu nannaga wannan mas'alar wannan mas'alar rashin fahimtar ta shi ya kawo ko in ce ɗaya daga cikin sabubban da yasa masu sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka ji nan da nan mutum ya ce wannan ai ya saba wa hankali to hankali fa iri-iri ne kamar da zamu zo mu yi magana yawa hankali ba iri ɗaya ba ne hankalin mutane daban-daban yake in kai ya saba wa naka to bai saba wa ijima'in masu hankali ba ba za ka tattara masu hankali su yi ijima'i akan ga wata aya ba ta dace ba zai yiwu ba sai dai in su ne ba su da hankali ko a ce ga masu hankalin duniya sun tattaru sun yi ijima'i cewa wannan hadisin sam-sam-sam ya saba ma hankali to tara masu hankali ake su yi ijma'i ba kai kadai wanda baka san ma inda hadisan suka fito ba baka san yadda aka inganta su ba baka san tarihin rubuta su ba baka san zancen ruwayar su ba kun fahimci zancen ijma'in masu hankali to ba za ka samu ko wani abu a Qur'ani ko a hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kuma a zo a ce duk masu hankalin duniya sun yi ijma'i cewa wannan abin da ke cikin Al-Qur'ani ƙarya ne to babu wannan zancen wannan shi ake nufi da wannan magana din amma kai kadai ka iya zuwa kai ta tunani ka kasa gane abu to sai ka je ka tambayi wanda ya sani zai maka bayanin ya abin yake an fahimci abin insha Allah wa alaikum assalam wannan wani zance ne daban baya cikin wannan mizanin da muke tattaunawa su Hausawa da suka faɗi wannan shari'a sabanin hankali lalle abin da suke nufi wani abin da kake ganin ga yadda ya kamata a yi ashe shari'a ta wata mahangar ta kalle shi ko ba haka bane ga haka wannan ba abu ne da a shar'ance ba a itlaqin irin wannan kalmar kun fahimci itlaqi yau ba daidai bane a faɗi wannan zancen ka ce ai shari'a sabanin hankali a shar'ance wannan ba daidai bane amma an karin maganar Hausan kake yi kuma wancan abin da kake nufi shi kake nufi wannan ba matsala bane amma yana buƙatar sai kai bayani yau amma idan ba bayani za ka yi ba to gara karka faɗa shari'a ba ta saba wa hankali yau don haka idan aka samu tawahumi ko zaton cewa akwai saɓani tsakanin hankali da shari'a me za a gabatar sai a gabatar da shari'a domin ai ko kai kanka za ka yi tunani bawan Allah waye mai shari'an nan ne Allah ne Allah ɗin nan subhanahu wa ta'ala shi ya samar da kai ya baka hankalin da kake da shi din shi hankalin naka menene shi makhluqi ne halitta sa akai akwai lokacin da babu kai babu hankalin sai aka samar da kai an samar da kai babu hankalin daga baya kuma aka baka hankali kowannan ya isa ka fahimci ni'imar Allah ba da hankalinka ka zo ba shi kansa naka hankalin an halice ka babu shi sai daga baya kana girma kana haɓaka sai madarik al-madarikul aqliya tanammat sai suka rika developing suka haidu suka rika haɓaka suka girma sai ka samu abin da ake kira hankali to tunda hankalinka girma yayi da babu har ya samu karami yana gangani har ya zama ya girma ya haɓaka ai ko kasancewa wanda ya baka shi yafi ka sanin abin da ya kamata kai amfani da shi ko ba haka bane wannan wani hankalin ne wajen sanya a daidaita sai ta hankali Allah ya samu dace abu na biyar shi al-aqlu hankali duk da yana da itibari wa in kana za itibari illa anna hududuhu dayyiqatun wa majalatuhu mahduda duk da hankali yana da muhimmanci to amma yana da iyaka akwai wata magana da malam ibn abi zaid al-qayrawani ya fada a muqaddimar littafin sa ko me yake cewa me da yake cewa me masu tunani ko yatafakkaruna fi makhluqatihi suna tunani ne a halittar Allah wala yatafakkaruna fi ma'iyati zatihi ba sa tunani a hakikanin ruwan zatin Allah domin wannan yana daga cikin abin da tunaninka ba zai iya kamowa ba in ka zauna tunda aka haife ka har ka bar duniya in kana tunanin ya Allah yake ba za ka iya ganowa ba ko za ka iya ganowa ya fi ƙarfin hankalinka don haka hankalinka mahdudi ne ƙudurar hankalinka mahduda ce mai ma'anar mahduda limited tana da iyaka yawwa tana da iyakar abin da za ka tunani ashe kenan in ka ga abu ba ka fahimce shi ba to ka je ka yi karatu ka yi ilimi ka ƙara neman sani ba za ka tuhumi ƙur'ani da sunna cewa su ne da matsala ba don haka daga ƙarƙashin wannan za mu tattauna akan abubuwa kamar hudu ko biyar dangane da wato iyakar hankali na farko la dakhala lahu fil ghaibiyati hankali ba shi da mashiga in ana zancen ghaibiyat me ma'anar ghaibiyat kamar da na ambata dazu yawa abubuwan ghaibi sanin akwai Allah ko ya abu yake ya yayi halitta me sirrin da yasa yayi kaza yayi kaza duk in ba gaya maka yi ba to ba za ka san shi ba zancen wani abu na nesa ba kai kanka ka dubi kanka in an tambaye ka yaya aka halitte ka ya jikinka yake ba za ka iya faɗa ba sai ka tambayi masu ilimin sanin jikin ɗan adam su za su gaya maka gashi kaza gashi kaza fatar ka nan yadda aka yi ta idan ka yadda aka yi hawa hawa cikin hancinka cikin kunnenka yadda Allah ya maka shi in aka buɗe cikin da me aka sa ga zuciya a nan ga huhu a tsakani zuciyar tana tsakani ga ƙashin baya me ya amfaninsa adadin ƙasusuwa nawa ne duk wannan abin ba za ka sani ba sai ka yi karatu idan wannan ba ka sani ba to ya za a yi ka san wanda ya halicce ka shi ne abin da nake nufi a nan in kai kanka ba ka san kanka ba yanzu tambaya da ta gagari duk wani mutum a duniya da mai science din da marar science din da mai tunanin da marar tunanin wa yas'alunaka anir ruh ko me ya amsar qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalila har zuwa yau ban sani ba da yake ba harka ta bace yawa masu ilimin sanin dan adam su gaya maka ran dan adam abinda ake ce ma soul ko life a ina yake a jikin mutum ko akwai wanda ya sani zaka wannan wani ilimi ne da shi wanda ya halittar shi ya sani yanzu ga ka kai baka san kanka ba to ya za a yi ka rika tawaggumi kana speculation akan abinda ya shafi ubangiji subhanahu wa ta'ala har ka iya cewa ya ce yana da siffa kaza har ka zo ka ce a'a Allah ba za a ce yana da kaza ba a ina ka gan shi da za ka karyata don haka siffofin Allah da sanin hakikanin zatin Allah wannan ilimin Allah ne s sai dai abin da ya gaya mana alqur'ani ya ce yana da hannu ya ce yana da fuska ya ce yana da hakuri ya ce yana da rahama don haka ka tabbatar da abin da ya fada sai kai shuru amma kar kai jajin Allah kai hukunci Allah cewa Allah bai kamata a ce kaza ba har ka ga mutun ya bude bakin sa ya ce wanda yace Allah yana sama ya kafirta bayan Allah shi ya fada to ban san wa ya kafirta ba kuma Allah shi ya fadi wannan cewa yana sama kaga kuma babu wani mai hankali babu wani mai wani ilimi da wani karatu da zai zo da wani karatu da za a ce yafi Allah sanin yadda Allah yake ko a ce yafi manzon Allah sanin Allah subhanahu wata'ala kun fahimci wannan don haka hankali a cikin gaibiyat ba shi da tasiri bayan shiga haka nan abin da ya shafi me ake a kabari in aka binne mutum a cikin kabari babu wanda ya san me ake ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba cewa mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da mutum ɗaya munkar ɗaya nakirin su zaunar da shi su tambaye shi tambayoyi guda uku ba dan ya faɗa ba ba dama mu iya tabbatar da wannan shi yasa yanzu zan tambaye ku tabbatar da akwai azaba a kabari ko akwai tambaya a kabari mal ladhi dalla alaihi hal huwa dalilun aqli aw sam'i 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 ji muka yi ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari ba ba dama mu iya cewa akwai tambaya a kabari to yanzu akwai abubuwa da yawa da ake yi a sarautar Allah yanzu Allah yana nan yanzu mala'ikunsa suna nan kuma suna nan suna siyahi suna yawo suna gudanar da umarnin Allah a ko ina muna ganin su to rashin ganin su sababi ne na kace ƙarya ne ba mu su saboda hankalinka ne yana da iyakar abin da zai sani kuma wancan din baya cikin abin da zaka iya sanin sa don haka rashin sanin sa kuma baya nufin babu shi ko adamul ilmi bi shay'i laysa ilman bil adam ana taba ga muku wannan ka'ida ku rubuta ta adamul ilmi bi shay'i laysa ilman bil adam rashin sanin ka ga wani abu to ba shine ilimin ka cewa babu ba amma kai din ne baka san akwai ba tunda baka san akwai ba to baka da ilimin babu kawai abinda zaka iya cewa baka gani ba to in ko kace baka gani ba na kasu ya dawo kanka ba na kasu zai tafi shari'a ba kai ne mai matsala baka sani ba amma kace babu kaza wai ba wanda ya isa ya tabbatar kai kuma baka da dalilin da zaka iya korewa ko baka bane kamar wannan rashin hankalin masu cewa babu Allah kawai duk shirme ne yawwa ka'idan nan ta isa ta tura wannan zancen nasu ko ba haka ba adamul ilmi bil adam laysa ilman bil adam rashin ilmin ka ga cewa babu Allah to ba shine ilmin ka cewa babu Allah ba kai ne baka sani ba saboda baka da rabo a duniya Allah kyauta wannan ku kyale shi daga cikin abubuwan kuma har yanzu dangane da wannan gefe na cewa hankali yana da iyaka ina so mu gama wannan juz'iyyar a yau insha Allah mako mai zuwa sai mai zancen hankali a gun mu'tazila a shar'ance dai yau iya wannan zai ishe mu abu na gaba shine innal aqla la yastaqillu bil hidayati hankali baya zama shi kadai zai iya samar da shari'a hankali shi kadai baya iya samar da shari'a kun gane wannan zancen ma'ana ko kana da hankali to kana buƙatar shari'a daga hasken wahayi hankalinka shi kadai ba zai baka shari'a dangane da sanin Allah dangane da abin da yake shine daidai ba kuma ka zama ka tafi akan hanya dole kana buƙatar hasken wahayi Malik ibn Taymiyyah yana misalta wannan yana cewa misaluhu kamathali quwwatil basar kamar ƙarfin ido ne shi ido babu dama ya gani sai da haske ko hasken rana ko hasken fitila ko ba haka bane in babu hasken rana babu hasken fitila to ido ba zai gani ba to haka hankali yake don haka in kana da hankali baka tsosani hasken imani na wahayin Allah da ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani ko a hadisi ba to maganar shari'a ka shiriyu kayi abin da yake shine daidai ba za ka same shi ba kun fahimci wannan zancen don haka innal aqla la yastaqillu bil hidayati kamar yadda Allah madaukaki ke cewa ne wala qad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum id kanu min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati Allah ngani tunda suka ƙaryata ayoyin Allah to wannan abin da Allah madauki ya ba su na ji da gani da zuciya duk bai musu amfani ba saboda ba su yi amfani da wannan abun ba ashe kenan dole sai ka hada da ayar Allah ka shirya duk hankalinka yanzu ba ga masu hankali ba da yawa a duniya masu hankali da yawa da suka fito mana da abubuwan rayuwa ta hanyar sciences da engineering ko an mana abubuwan ga wayoyi ga computer ga jiragen sama ga gine-gine ga sauransu duk ba su suka yi mana ba amma ina shirya saboda sun aje wahayi ba dama mutum ya samu shirya yayi abin da zai dace sai idan ya bi wahayi daga Allah amma hankalinsa duk irin karfin intelligence din da yake da shi to ba zancen shirya ba sai dai zancen wayo na duniya da sanin yadda zai rayu amma sanin shirya to dole sai an zo Qur'ani sai an zo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu wanda zai iya cewa ya fahimto wata shari'a ko wata ka'ida da ta rushe Qur'ani ta rushe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama akan shari'a yake sannan kuma abu na gaba dangane da limitness din hankali mahdudiyar hankali shine shi hankali baya iya raba rigima ko ba dama hankali ya raba rigima tsakanin waɗanda suka saba na ce dama za a bi wannan ya ce hagu za a bi to hankali shi kadai ba zai iya raba wannan rigimar ba dole sai an samu me sai an samu wahayi Allah madauki ya ga mana ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in me yace farudduhu ila Allah ba ila al-aqli ba ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir daka inda an samu rigima to babu me raba rigiman nan in ba nasiba yanzu idan kace ga wani abu da hankali ne ya gano shi sai wani ya zo ya ce a'a ba haka ba kuma da hankali za a raba to jayayya ce ba za ta gushe ba haka za a yi tinta har kiyama ta tashi wannan kuma shine majalin ilmul kalami sai sa malaman ilmul kalami ba su samu shiriya ba harkar su kenan da hankali aka kafa aqida wani zai zo da hankali zai rusa wannan aqidar sai wani gobe ya ce a'a ba ita bace kaza ce sai sa har kiyama ta tashi ba za su shiriya ba ko ba haka bane kakar mun yi misalai da yawa ko a tattaunawar mu ta baya tsakanin sabani da ake samu tsakanin wasu daga cikin mu'tazilawa akan wasu qawaid da wannan yake kafawa wannan yazo yace ba haka bane wannan yace ba haka bane kuma har zuwa yau babu abin da zai tantance mana ya fayyace mana waye da gaskiya in ba wahayi aka samu ba don haka hankali shi kadai la yufassilu ko la yafsilu baina almutanazi'ain ولكن الفصل انما يكون بالوحي sannan na fadi wannan dazu cewa hankali akwai abin da ba zai iya fahimta ba ko akwai abin da ba za ka iya fahimta ba to kuma wannan baya nufin ka soki shari'ar ko ka soki wahayi amma za a iya fadin abin da ba za ka gane shi ba don haka iya nan za ka tsaya kamar yanzu wannan din wa yasalunaka anir ruhi inda Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila to sai ka tsaya iyan ba shin abin da zaka fahimta domin shi mai ilimi na sciences da sanin jikin dan adam yana amfani ne da abin da ake iya gani a zahiri ko ba haka bane ilimin zahirin abubuwa ya sani zai in yi tashrihi kusan tashrihi anatomy yawa eh abubu da jikin mutum yawa da sakin jikin a ga kaza a ga bangare kaza a ga bangare kaza ana gwada na dabbobi har na dan adam din ana gwadawa a bude wani bangare a ga yadda Allah ya yi jiki halitta to duk yawan da zaka a jiki ba zaka gano ran a jikin nan yake ko a jikin nan yake ko a jikin nan yake saboda me kwakwalwar tana da limit na abin da zaka iya fahimta don haka ashe kenan dole akwai abin da sai ka sallamawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah shi ya halitta manzon Allah kuma jakada ne mai isar da sako daga mai halitta yafi kowa sanin abin da mai halitta ya ambata don haka wa qad yaqifu ajizan amama ba'd ma ya'ti bihi shari'a akwai abubuwan da shari'a zata iya zuwa da shi sai dai hankali ya tsaya ya gaza ba zai iya ganowa ba duk kokarin sa ba zai iya fahimta ba shine ma'anar qad taji'u ash-shari'atu بمحارات الأقول لا بمحالاتها كيني أبنى نعم بتعمل الأزو لألا وسوس الربو تأتكنكو إن الشريعة قد تأتي بمحارات الأقول ولا تأتي بمحالاتها شريعة ذات إيا زواد أبنى زي رودا مكا هنكلي ككاسا فهم ترسا أما با أشي تازود أبنى impossible بني شيني محال أبنى كتو كتو بزي يوبا كما ما سو هنكلي سي إجمائي أكانتي و ba zai yiwu ba don haka wannan adunkule shine matsayin da ya kamata ka fahimta na hankali a shari'a ashe kenan hankali ba a sanya shi a cikin masadir wannan shine babban abin da kike so mu dauka a darasin yau din cewa hankali menene shi tool ne ala ce sinadari ne da ake amfani da shi wajen fahimta irin yadda hasken rana yake amfani wajen gani to haka hankali yake amma ba shi kadai za a dogara da shi dan a samu shiriya ba don haka duk masu philosophy da ilmul kalami da suka dogara da hankali suka ajiye nassi to sababin bata su shine wannan don haka har zuwa yanzu duk wanda bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace hadisai sun saba wa hankali to shine zai tuhumi hankalinsa ba shari'a zai tuhuma da cewa ta zo da abinda ya saba wa hankali ba Allah sa an fahimci abu tuna ga nan zamu tsaya da mamun kare in Allah madaki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tattauna akan hankali a wurin mu'tazilawa tunda su muke magana kuma daga nan sai mu rubuta mu'tazilawan haka mu yi magana akan ashaira da tarihin su da suwaye su kuma da matsayin su dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama shine siyakin abin da muke tattaunawa akai Allah ya kara mana ilimi da basira Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya muna mu yi hakuri da tambayoyi saboda yau muna da bako kuma zan gabatar da shi zai dan mana dan ta'aliki akan abin da muka tattauna kuma dai ko ba komai zai gaishe ku insha Allah yau muna tare da malam Muhammad Suleiman Adam Dr. Muhammad Suleiman Adam shine babban limamin masallacin Sultan Bello dake Kaduna ina jin kowa da ya san masallacin Sultan Bello Dr. Muhammad Suleiman Adam kuma babban malami ne a Kaduna State University wato jami'ar jihar Kaduna a bangaren Islamic Studies kuma tun kafin wannan dama malami ne sananne suna cikin waɗanda muka zauna da su a Madina zamanin alheri mun same su a gaban mu kuma sun samu a gaban sosai sun nuna mana abin da ya kamata mun yi zaman alheri da su kuma har yanzu ana tare da zama na mutunci da dukkan fahimta insha Allah ta'ala mai martaba sarki ya gayyace shi saboda kaddamar da zakka da za a yi gobe don haka ya zo mana wannan ziyara zan amfani da wannan dama ma in tuna mana insha Allah kai mu gobe akwai kaddamar da zakka da mai martaba ya saba yi duk shekara dangane da amfanin gona kun san ana yi sau biyu ko akwai ta amfanin gona akwai kuma ta kuɗi to wanda za a yi ta amfanin gona ce gobe wani aiki ne da ba dan wai yaba wa mai martaba dan yana nan ba amma din Najeriya babu inda ake yin sa a irin yadda ake yin sa a nan Jigawa yau akwai wasu jihohi zaka ga ana kokari ba wai ba a yi ba na abin da ya shafi zakka amma galibi zaka ga gwamnati ce ta kan karbi taimako a tare talakawa a raba musu amma wannan zakka da ake a Jigawa kuma a masarautar Dutse zan ce tsari ne da masu unguwanni da dagatai da hakimai suke karbar zakka daga duk wanda ya cancanci ya bada zakka sawa'un ta kuɗi ko ta dabobi ko kuma ta amfanin gona za a bi a karba daga wurinsu sai a lissafa ta sai a tashi irin sun harbu gaba ɗaya sai a sa rana irin wannan ta gobe da za a yi insha Allah sai a zo a kaddamar a tara talakawan wannan ƙauyen da mai ita ya bayar to daga cikin su za a mayar musu a basu tu ukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim haka ake yin ta ba ta gwamnati bace ta mutane ce yadda aka karba daga wurin su masu noma haka nan dabbobi haka kudi duk kuma suna nan ana insha Allah za a to gobe insha Allah ta'ala yadda aka saba dama mai martaba yana sanya duk wato gunduma ta hakimi wadda ita ce a gaba wajen tara zakkar da tafi yawa to anan ake zuwa ai wannan lancin din a tara talakawan wani wuri a fara da su sannan kuma sai ya tura wakilansa garuruwa daban-daban kowa su je su karbi zakkar dama tana can an tara a gare ba nan ake kawo ta wasu su dauka ba a'a a can ake barin ta sai a tura wakili sai ya je kuma ya tara mutane sai a raba dama an riga an yi list to mai martaba kuma a matsayin sa na manomi bane shine ya cinye tutar shi ba da zakkar da ta fita kowa don haka a gonarsa za a yi taron a gonarsa za a yi taron goben Allah ya kai mu sannan kuma sai a wuce a je miga saboda duniya ta san wannan aikin domin dama aikin zakka ba aiki ne da ake riya a ciki ba aiki ne na wajibi don haka a gaya wa mutane ma aikin alheri ne ba riya bace sadaka ta tasawwi ita ce ake boyewa ba a sani ba amma zakka a bayyane ake yin ta don haka a tara mutane a nuna musu gashi koda dan wasu su koya haka gobe insha Allah muna da manyan malamai kuma za su akwai bayan shi Dr. Muhammad Suleiman da yazo muna sare malam Abdul Wahab Abdullah Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da malam Nasiru Yahaya akwai Dr. Bashir Aliyu ya bada uzuri saboda taro a Abuja da zai tafi gobe wannan shi yasa ba zai samu zuwa ba amma insha Allah duk za su zo kuma za a dauki abin a yada shi a duniya domin karfafar waɗanda ba sa yi su riƙa yi wannan dai zancen ziyarar doctor shi yasa na gabatar da wannan kuma zance dan faɗakar da mu amma ina fata doctor zai zo ya dan gaishe ku a matsayin sa na malamin mu insha Allah ta'ala malam bismillah
bismillahir rahmanir rahim
so how did it go
to no بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو نبان سمي زنجيبا domin shehin malami ya riga ya yi karatu kuma kafin mu shigo nake cewa mai martaba yau na yi sa'a kware da gaske domin na zo a lokacin da ake karatu kuma zan kwankwada sai ya ce wai zan kwankwadi sanyi ya ce zan kwankwadi ilimi alhamdulillahi jama'a yan uwa na wannan gari ko na wannan jiha ku ce alhamdulillah wato ba karamin nasara kuka yi ba kun yi sa'a kwarai da gaske wanda kuka samu malami alhamdulillah wala nuzakki ala Allah ahadan mai nutsuwa wanda yake ilmantar da mutane gurgurdan kwakwalwarsu da tunaninsu da kuma yadda kowa zai fahimta ina bin karatuttukansa idan ina gida in ba wani abu nake ba nakan zauna in bi ina da jadawalin lokacin da yake karatuttuka a kowane channel na TV yake yi inda ina zaune nakan bi da nake da dan abubuwa nakan yi setting wasu tashoshi wanda za a mu recording din karatuttuka na yi selecting din waɗansu malamai irinsa wanda karatunsu akwai nutsuwa a ciki babu hayaniya a ciki akwai hujjoji a ciki akwai ba da tsagwaron ilimi din domin ilimi daban lecture da hayaniya kuma daban na kalle ku da kyau duk da ido na bai kaiwa can baya sai ina dubawa suwaye da suke da littattafai a hannunsu exercise book in ya faɗi wata magana mai mahimmanci sai in dudduba zanga hannaye suna motsi sai ga wani lokaci ma sai ya ce ku rubuta wannan ba dabi'a ce dalibul ilmi ba kwakwalwarka ba kwamfuta bane ko ka haddace karka dogara da wannan abin da ake sakawa ko kuma abin da kake recording din shi lokacin da zaka je ka bada ilimin ba ciruwa zaka ka danna kana ji sannan kana fada da sauransu ba amma abin da ka rubuta anan kai ma idan ka je karantawa sai ya zama cewa kai muraja'an shi domin wasu abubuwan da yake fada ba za ka same su a wasu littafai ba so jotin da kake yi shine zai baka dama nan gaba kai kuma idan ka je sai a ji cewa kana amayo da abubuwan da yake ba sa cikin littafi malam ya maganganu abubuwa muhimmai guda biyar amma muhimmi ya nuna mana mu ƴan adam mun kasu kashi uku ne kawai mun kasu kashi uku kashi na farko bari mana gwari-gwari tunda Allah ya taimake ka tunda ana magana ne akan noma ko mafiya yawa manoma ne kashi na farko su ne wanda aka ba shi iri gashi wannan irin ka je ka sa a gonan nan da ya karbi irin ya tafi sai ya wuce gonar haka kace ya wuce me gona da iri ya wuce to irin yayi amfani ya wuce ne ta ya tafi ba inda aka ce mishi sa bai sa anan ba kashi na biyu aka ba shi iri sai ya ajiye irin a ƙasa ko kula bai ba bai ma dauke shi ba balantana ya kai shi gonar kaga da wancan da ya wuce gona da iri da wannan da yake dauki irin nan dukan su banza ne ba wanda ya abin da ake so so na ukun shine wanda ya karbi wannan irin ya tafi da shi ya je gonar ya kuma zuba shi shine karatun da malam ya mana a dunkule wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaykum shahida ummatul wasata idan muka dauka a hankalce kamar yadda malam ya mana magana shin mu ummatul wasata ne a wasat muka zo in muka dauki wasat shine wannan al'umma ta zo ta wuce mu kuma mun zo sannan wata al'umman kuma za ta zo so mu muna tsakiya kenan haka ne ko to amma kaga ba haka bane mu al'umma na ƙarshe ne amma menene wasiyya din mu shine mu mun tsaya inda hududillah ba mu wuce gona da iri ba idan ka dubi annabi Isa alaihi salatu wassalam yahudawa sun mishi jafa'i yayin da nasara suka wuce gona da iri a kan shi mu kuma al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai muka tsaya a tsakatsaki bawan Allah ne manzon Allah ne ruhin Allah ne mai tsarki aya ce daga cikin ayoyin Allah amma ba Allah bane haka ne ko ba Allah bane shi sannan mu ba mu wulakantar da shi ba bamu ce shi dan zina bane saboda haka ashe da hankali da shari'a sai ka hada su wuri guda in ka dauki daya ka kai amfani da dayan to zaka tabe mu dauki aure zaka aurar da yarka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wanda ku yadda sai zama kullun a sahun gaba yake azumin litinin yau bai wuce shi azumin alhamis kwanakin farin wata ayyuka na addini tsantagarya yana yi sai ka kalli wannan sai ka dauki yarka sai ka bashi addini sallah za ta ci azumi za ta ci sai ya zama da cewa mu'amalar shi da ita mummunan mu'amala ce bai kawo abinci da ta yi magana ya zage ta ya yi wannan ashe shi sa sai manzon Allah sai mantar dauna dinahu sai ya ce me wa khuluqahu sai nan sai an hada in ka dauki mai khuluq kawai yanzu ka dauki turawa da suke kyautatawa mutane su yi abun su zo su tausasa wannan su yi kaza su yi kaza ai kyawawan halaye ne to amma akwai addini kaga babu addini so in ka dauki mai kyakkyawan halitta kawai mai kyakkyawan dabi'a kawai mai kyautatawa mai yin kaza amma bai da addini me fa'idan shi lahira kaga za a koma sifir kenan so kenan ashe hankali da muke da shi ba abin da zai sporting din shi ya zama cikin hankali sai ka hada da shari'a. Shari'a kuma idan ta zo ashe ba za ka fahimce ta ba sai idan ka hada da hankali. Afala yatadabbaruna alquran, qur'ani da kake karantawa in zaka shekara kana karanta qur'ani ka haddace shi, in baka yi tadabburi ba wallahi sai ka wuce abubuwa masu dumbin yawa baka san da su ba. Yanzu malam ya kawo ta aya, yau da asuba muna karatu muna muraja'a da wani malami a jami'ar Minnesota daga America, sai na karanta ayar sai ya ce dakata a nan me yake ne ce min ya yi istinbati da shauran, sai ya ce wata rana wani malaminmu ya gaya mana ya kawo intubu di sadaqat fa ni imma hiya wa in tukfuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairul lakum. Sai yace al aslu fi sadaqat shine ibda'uha, asali a sadaka shine ka bayyana ta ba ka boye ta ba, domin Allah ya fara bayyana intubu di sadaqat. Sannan yace sadaka ta kasu kashi biyu, akwai sadaka ta gama gari wanda bai halatta ma ka boye ta. Yanzu za a bada zakka, kana da arziki ka bada ka je ka boye cikin dare ka je ka ba mutane zakka baka ga musu zakka bane, gobe zaka ji ana zagin ka Alhaji wani baya cire zakka, baya cire zakka. So dole ka yayata kenan, so dole in ka dauki abin ka ce wannan zakka ce, kuma ba da ma kai shiru ya dauka ko kyauta ka bashi, a haƙinsa ne zakka sai ka bayyana ta. Amma ga wani bawan Allah yana cikin matsala, yana cikin damuwa, to ba a so ka zo ka bayyana a cikin jama'a. Wani eh ka zo okay ka zo ka same ni a majalisi, sai ya zo okay dama je ka zo ka same ni menene matsalolinka kaza da kaza ne, a to sai ka lissafo kuma a gaban jama'a ka mika masa, ai ka karya mishi zuciya. Saboda haka dole ne ka san hikiman da za ka yi. Shi yasa waɗansu bayin Allah, Allah maɗaukin sarki ya taimake su, suna yin abubuwan suna ɓoyewa ta inda ba wanda ya sani. Na ziyarci wani masallaci a Taki, abin ya ban mamaki. A cikin ziyarar da muka yi suka ce bari mu kai ka, bari mu kai ku je ku ziyarci wasu wurare, muna da shopping mall. Muka je muka samu dan ƙareren shopping mall, kayayyaki ba wanda babu, akwai kayan waɗannan fankoki, akwai kayan sakawa, akwai fridge, akwai television, akwai ba wani kayan da babu dai a shopping mall. Har nan sha'awa hin ɗauki trola, sai na ebi waɗansu kayayyakin na zuzzuba a cikin trola ɗin, sai na zo gate sai na tsaya hin ce mishi ga wannan kayan, sai ce ina katinka, sai ce a zan biya ba da kati zan biya ba, zan biya cash. Sai ce ai ba na biya ba ne, duka kayan da kake gani duka waƙafi ne fi sabilillahi. Yace masallacin da kuka je dinnan nan ne idan mutum yana da matsala sai ya je ya gaya musu, sai su bashi wani irin kati kamar irin da muke na ATM card da muke da shi, za su a cikin katin za a bayyana duk abin da aka baka a ciki yana ciki. So in ka zo kai ka dauka ka kawo nan, mu kuma sai mu duba sai mu sa katin, sai fito mana da sunayen abubuwan da aka baka, sai mu lissafa su, sai mu rubuta receipt, sai mu baka. Nasa to me hikima haka? Kace saboda baka san ma waye ya baka wadan, sai ku zo ku karo da wanda yake da ya kawo dukiyar ku ka bige shi, bige kai wuce ka wuce ba ruwan ka da shi, domin baka san shi maka ba. So kaga ai salin abin da ake bukata kenan. Saboda haka mu ku anan kasan ai ba mu kawo ga wannan matsayin ba ko, ka je kai shopping mall din ma ka gani mana, gobe za a ware shi shi gaba daya. To saboda haka karatun da malam ya mana gaskiyar magana da karatun sa a nan jihar mai albarka da karatun Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, wato ba karamin bin su nake ba, akwai wasu malamai ɗaiɗaikun malamai da nake bin karatun su saboda nutsuwar da suke da shi da yadda suke fitar da hukunce-hukunce da hikimar da Allah ya musu. Saboda haka sai nake amfana, kuma shi dama ba yau na amfana da shi ba, duk lokacin da ya zo na'am ya faɗa muku muna gabansu da shekara biyu, amma kuma su kuma suna yana gabanmu da shekaru da yawa, domin a madinan ma ya haka ya saka mana littafi muka zauna yana koyar da mu. Kuma wani abu mamaki wanda watakila shi ya manta, naje nayi nasi na gama sai za a bani certificate, sai aka yi ni wajen wanda zai rubuta mana certificate ɗin, yana ce bana buƙatar certificate na Larabci, a bani na turanci sai fassara sai naga ya dauko dictionary wani ba misiri ne Allah ya saka mishi da alkhairi shine director na translation sai ya dauko sai ya duba sai ya rubuta sai ya duba sai ya rubuta da ya gama sai ya ce mishi bana son wannan ai ba wannan ba abin nan bane na farko dictionary tukunna ba na likitoci bane ba na science bane kawai ordinary dictionary ya dauko ya fassara min kawai sai nace to ga yadda yace ake sai na rubuta masa ni kuma ba turanci nake jiwa amma tunda daga Najeriya nake nayi primary nayi secondary nayi NCE do dole dai akwai dan turancin to da nayi ya gani sai yace ah yayi kyau sai yace sai je kai sunana sai yace a nada ni mataimake shi deputy director translation ah Allah ya taimake ni ana nada ni sai ga su Mallam Abubakar sun iso sai na ji turanci malamin da ka san a Ingila ne ko a America ne ko a yana yi na ji kamar dauka shi nace ah to alhamdulillah yana ji an same shi nace ni fa ga wani aiki da aka bani kun ba zan iya ba mu je nuna maka bawan Allah ya ce mun a'a ba zuwa zamu yi ka nuna ni a sani ba tunda kai suka saka in ka dauko abun sai aka mun kasar na didat Sheikh Ahmad Didat sai a ce in saurare shi da kyau in ji ga fam an bani duk inda ya kurakure wajen aqida saboda suna so su yada kasar din to amma tunda shi malami ne yake yi amma ba dole bane akwai wuraren da kafofin shi suke zamewa to sai a ce sai in rubuta malhuza saboda in sun zo daidai wurin sai su yi editing bawan Allah nan sai ya karbi fam din sai ya je daki sai ya saka ya gama ji ya gama gyara min ni kuma yanzu in miko musu so kaga shi yake min ni nake daukan credit din so saboda haka ba zan manta da shi ba saboda haka malami na ne ko ba malami na bane malami na ne so saboda haka muna godiya kwarai da wannan karatu da aka yi sa'annan kuma a mai martaba muna mutukar godiya bisa ga gayyato mu da yayi da kuma tawadi'un shi da kuma yadda ya tsaya yake hidima wa wannan ilimi da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum muna alfahari da zamu samu irin su kuma haka ne musulunci ya ci gaba malami ba shi da karfin da zai isar da wasu abubuwa sai ya samu masu mulki sun mara mishi masu mulki ba su da wani abin da za su iya yi su gaya ma Allah sai sun jawo malamai sun zauna kusa da su malaman nan su zama ba masu kwadayi bane ba wanda za su zo suna ta gaya musu larurorin su bane da su da ƴaƴan su wanda suke fada musu larurorin al'umma ga yadda al'umma take ciki kwanaki can na zo na karbi abubuwa na zakkanan da aka yi na tafi da shi na je na har ma na kwadaitar da wasu yara yanzu suna nan suna za su rubutu akan wannan zakka da ake yi a wannan jaha a jami'a sai zama an yi documenting din shi an ajiye za a amfana nan gaba saboda haka shi mai mulki yana bukatan wanda zai karfafa shi da tsoron Allah ya karfafa shi da yin abin da zai yi na alkhairi duniyansa da lahiransa ba wanda zai masa wannan sai malami na sunna sa'annan kuma shi ko malami ba zai iya isar da sakonsa yadda ya kamata ba sai idan mai mulki ya mara masa baya ya taimaka masa ya agaza masa to sai a hadu da wannan bangaren da wannan bangaren sai kaga cewa addinin Allah ya ci gaba kuma an ci nasara duniya da lahira abinda muke so yadda muka hadu a wannan wuri gaba daya mu zama cewa mun hadu a cikin Darus Salam Allah madaukin sarki ya hada mu ina fata Allah ya saka muku da alkhairi ku da kuke sauraro ƴan uwana daliban ilimi karka dogara da abinda kake recording karka dogara da abinda kake ji ka dauki ma kutiba qarra wa ma hufiza farra ka dauka ka rubuta fa'idojin wallahi har yau akwai littafai da rike ban rabu da littafai na ban karatu wanda muka yi a tun wancan lokaci idan wasu abubuwa sun dame sai in dauko sai in bi sai in ga a sharhin nan mai muka rubuta mai malamin ya faɗa aka rubuta sai ka ga ka tada wani abu wanda zaka amfanar da mutane da shi saboda haka mu tsaya sosai kuma alhamdulillah Allah ya kare wannan jaha duk wasu fitintunu da rigingimu da miyagu masu shigowa su bata aqidun mutane Allah ya kare muku ne kawai saboda mutum biyu masu mulki da malamai da suka tsaya suke karantarwa da su kuma suka matsa suka zo yanzu ya kaga sanda ake karatu da shi yake nan yana zaune da shi ake yi da shi a gama kaga ko nan dole mu ma mu zauna ba za mu fita ba so kaga kenan mun amfana ya amfanar da mu ya kuma amfanar da shauran na gaba kuma ana dauka ana watsawa sannan duk wanda ya gani zai dauka shi ma zai amfana da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawwamar muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ilimi tacecce mai albarka a cikin wannan gari a cikin wannan jiha a cikin wannan ƙasa ta mu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
suka tsara ta mun kuma ya koma bayan shi ya bar shi a gaba ake yi kuma da ku duba nasarar da aka samu wajen wannan aikin ba karama bace Allah mu dake saka masa da alheri ina ga sai mu sallako barakallahu